sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya yau ranar Lahadi 19 ga watan Mayu shekara ta 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jami'an diplomasiyar Amurka na gargadin jiragen saman kasuwa na Amurka da su yi hankali wajen bi ta yankin tekun Arabiya a yayin da ake ci gaba da zaman ɗarɗara tsakanin Amurka da Iran. Wannan gargadi dai ya zo ne jiya Asabar daga jami'an diplomasiyar Amurka a koyar da hadaddiyar daular Larabawa kwanaki biyu bayan gargadin da ma'aikatar sufurin jiragen sama ta Amurka ta fara fitarwa. Sanarwar ta yi gargadin dukkan jiragen saman Amurka cewa yana da matukar hatsari bin yankin tekun Arabiya lokacin da ake ci gaba da samun zaman ɗarɗar a yankin. Yan kwanakin nan dai zaman ɗarɗar ya yi zafi matuƙa, inda ya haddasa damuwa kan yiwuwar samun tashin hankali tsakanin Amurka da Iran. A ɗaya ɓangaren kuma, kamfanin mai na Exxon Mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan ƙasashen waje daga lardin Basra na ƙasar Iraki, ganin yadda ake tayar da jijiyoyin waya a gabas ta tsakiya. Wani babban jami'in gwamnatin Iraki da kuma wasu majiyoyi guda uku sun faɗa ma kafar labarai ta Reuters cewa an kwashi ma'aikatan ne ta ranar Juma'a da kuma safiyar jiya Asabar zuwa ƙasar Dubai da kuma wani rukunin gidajen da ke cikin lardin Basra. Wani jami'in ɓangaren mai na gwamnatin Iraki ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta AP. Shugaban kamfanin mai na gwamnatin Iraki Ishan Abdul Jabbar ya ce an kwashe ma'aikatan ne saboda kauce ma abin da ka faru kuma na wucin gadi ne kawai, amma babu wata barazana ta musamman. Jami'ar 'yan ra'ayin riƙau mai mulkin ƙasar Australia ta yi wata babban nasara ta bazata a babban zaben da aka yi jiya Asabar sabanin abin da hasashen ƙuri'un jin ra'ayin jama'a ta nuna, na cewa jam'iyya mai tsaka-tsakin ra'ayi gabadai-gabadai za ta kawar da jam'iyya mai mulkin daga mulki. Prime Minister Scott Morrison ya kwatanta nasarar da jam'iyyarsu mai sassaucin ra'ayin riƙau ta yi na samun wa'adi na uku a jere da haihuwar 'ya'yansa biyu mata, Abby mai shekaru 11 da Lily mai shekaru 9, waɗanda aka yi cikin kamar yadda aka saba bayan da duk wani yunkuri na amfani da kimiyyar zamani wajen dashen ƙwayoyi ga mahaifiyar matar ta sai citura. Dama can na yi imanin kasancewar mu'jiza, abinda Morrison mai shekaru 51 ya gaya ma wani taron jama'a masu cike da farin ciki da annashuwa kenan. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diplomasiyyar China Yi Wang Yi ya faɗa wa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Asabar cewa matakin da Amurka ta ɗauka da kalamanta na baya-bayan nan ya shafi dangantakarta da China, ya ce kuma ya kamata Amurka ta nuna ta damu, a cewar ma'aikatar harkokin wajen na China. Da yake magana da Pompeo ta wayar tarho, Wang ya ce bai kamata a ce Amurka ta kai nisan da ta kai a tattaunawar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu ba. Ya ƙara da cewa har yanzu China a shirye take ta zauna domin neman bakin zaren matsalar, amma kamata a ce sun samar da matsaya. Kan magana Iran, Wang ya ce China tana fatan dukkan ɓangarorin biyu samun yin aiki tare domin kauce tashin hankalin da ke shirin faruwa. China ta canza harshenta a yakin cinikayya da ke faruwa tsakaninta da Amurka ranar Juma'a. Tana mai cewa sake zaman tattaunawa bai yi ma'ana ba har sai Amurka ta canza aƙida da ɗauka. Ƙwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin Koriya ta Arewa na tangal-tangal, yayin da yake fuskantar takunkumin ƙasa da ƙasa, kuma wannan durƙushewa ta tattalin arziki na nufin kenan su kansu 'yan bokan ƙasar da sauran masu faɗa a ji suna nan suna ɗaukar su, a cewar ƙwararrun. Lashaka magana wato magabata a Koriya ta Arewa na jin jiki a cewar Joshua Stanton, wani lauya a Washington DC wanda ya taka rawa wajen tsara daftarin kudirin takunkumin da aka gaba mu Koriya ta Arewa a shekarar 2016. Manyan jami'an gwamnati da jami'an sojoji waɗanda ake masu ganin masu fada aji a Koriya ta Arewa sun kai wajen 2000. Da ƙarshe matakin shugaban wato mataimakin shugaban Austria Hans Christian Strache yayi marabus wato jiya Asabar bayan da wasu jaridun Jamus biyu suka buga wani labari da hoto mai nuna ya bayar da wasu kwangiloli ma wannan Rasha ba bisa ka'ida ba.
Kenan kuka saurara. Toma dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ni Sulaimu Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu shirin nakasa na tare da Aminu Ahmed Tudun Wada mai sana'ar kele kekunan guragu a Kano. A makon jiya kun ji yadda shi da wasu abokansa na kasasu suka hada gwiwa domin rufawa kansu asiri ta hanyar sana'a. Aikin da idan aka hankalce shi za a gane cewa suna bayar da gudunmuwa domin ci gaban al'umma. To a yau za mu tashi ne daga inda wannan tawaga ta makeran kekuna da ke Kano ta danna zuwa Lagos domin neman ƙara gogewa a wannan fanni. Ga dai ci gaban wannan hira da ta hada shi da Mahmud Ibrahim Kwari.
To daga Lagos kuma a can muka je muka fara hada babur na guragu. Abokai ne gaba ɗayanmu. Daga wanda ya girma mu da shekara biyu sai wanda muka girma da shekara uku sai mai shekara hudu, dan sa'annin juna ne gaba ɗaya a cikin mu, ba wanda ya girme wa wani da shekara goma. Sai muka hada wannan group din tunda a lokacin wurin kwanciyar mu daya zamu je mu kowa ya tafi gidajen su, amma in gari ya waye ranan da babu wani abu zamu zo mu hadu guri daya mi ta irin wannan kirkire. Muka je Lagos muka sai babur na naira 50 Yamaha. Sai muka dauki keken yara irin mai ɗan ƙananan tayoyin nan. Sai muka ce to ku zo mi dabara yaya zamu, tunda mun ga ana wa mutane order babur, ana wa mutane order mota, ana wa mutane order komai keke. Mu amma babu wani mutum da ya fita ya ce bari mu yi wa nakasasu order wani abu wanda za su dinga hawa, babu. Sai muka ce to ya kamata mu yi amfani da kwakwalwarmu mu zo mu ma mu yi wa kanmu wani abu da zamu yi, tunda mun wa kanmu keke mun ga yayi yanda muke so. Muka ce ku zo mu hada kanmu babur. Muka hada kanmu babur muka ga cewa muna hawa.
Shi wancan babur din a Lagos kuka yi shi ko kayayyakin kuka sayo shi ma?
A Lagos muka zauna muka hada shi, shi ma anan wani berebe ne. Muka ce zamu yi, yace ku zo duk abin da kuke so za ku yi na walda ku zo ku yi.
Ku baki a can ba ku san kowa ba. Yaya kafin kai tsaye kuka fara wannan hada-hadar ku kuma a kun dan yan barace-barace kafin ku san gari sannan kuma wannan tunanin ina ku yazo?
Sai da muka yan barace-baracen mu muka gwada cewa bari muka nan garin zai zaunu muka gwada. Daga nan ko muka zauna muka ci to ya kamata
muka samu jari,
muka samu jari da wadawai kowa jarin da ya samu bai fi zaurin naira 100 ba. Muka yi zauna muka yi kirkire-kirkiren bai raban ya zauna ya ga cewa muna nan kwakwalwa mu zo mu hada babur din. Muka hada wata rana da muka je blow engine ya ci a babur din piston da ringi mai, da muka je kamfanin Yamaha a nan Leventes a Oyibo muna zuwa da muka saya. manajan gurin da ya ga zamu sai wannan abu yace ai na zamu saka muka ce masa a wannan babur din a lokacin mun sai kayan ko naira 60 da nawa ne ko 50 ne yace mana ya ban mana kyauta da muka je muka hada muka dawo muka zo muka nuna masa gashi an hada mana yayi daidai yace kun kyauta
to ina kuka samu tayoyi da sauran kayayyakin
wheelbarrow muka je muka samu tayar wheelbarrow ta gaban nan ita muka samu muka cira muka hada muka dinga dabaru da iri saboda in mun tare kamar mu shida idan aka fare idan daya yace kai abu kaza bai yi ba sai a karya shi sai a sake sai wani yace ga shawara in ya kawo shawara sai muka hada in bai yi ba sai mu cire sai a ce to ga tawa ne shi ma wani a haka har sai da muka hada babur din muka ga yayu daga nan kuma da muka dawo Kano
shekara kuna a wannan zaman
da muka yi a Lagos ya kai shekara tunda dai har muka kai 1983 muna Lagos zuwa 84 lokacin da aka yi juyin mulkin soja na Buhari ya zama na ya hau
lokacin shagari kuka je
shagari muka je dan muna Lagos Obasanjo ya gama mulkin sa shagari ya hau hawa na daya har shagari ya hau hawa na biyu duk muna Lagos amma sai dai mi wata biyu a Lagos mu zo Kano mi wata ɗaya ko sati biyu mu kuma koma haka muke
kawai kun zama ɗan Lagos
mun zama ɗan Lagos to daga nan kuma muna dawowa Kano
wai lokacin da kuka fara hada babur din nan a Lagos in kun kaga ba kuɗi kuke samu ba ana zuwa bara a dawo ne kuma sai a zo a ci gaba da wannan kirkire-kirkire
haka muke yi saboda barar Lagos idan mutum zai yi ta wallahi in yi ta awa ɗaya ko awa biyu a lokacin ka samu naira 50 naira 60 naira 70 ka da ka zo ka yi zaman ka sai ka ci gaba da kirkire-kirkiren da kake ko daga baɗin hankalin ya koma kan wannan abin ya za mu ma mu samu rayuwa mu iya hawa keke har muka zo muka cigaba da cewa ya za mu iya hawa babur akwai wani bawan Allah a Kano wanda yi mana wani taimako Allah ya ji kangaladiman Kano da rahama ya siyawa wani abokinmu mota wato Abdulwahab Ali Abdallah dan gidan Alwais kanin Naja ya siya masa wata mota daga Ingila aka kawo masa ita ana janta da hannu in ka ja gabanka ta tafi in ka danna gaba ta taka burki ya siyawa Abdulwahab Ali Abdallah ya zo yace mana to ku zo nayi mota muka ce to yayi ke ce to ya za a yi wani ma ya dinga hawa ba ni ba sai muka ce to a kokkoyawa wasu bayan an kokkoyawa sai muka ce to wannan karfan da aka yi ya zami mu dauke shi mu gwada mu ma mu fara hada shi a garin nan a shi muka yanka karfan muka shiga
karfan motar
da aka hada muka yanka shi muka ga yanda yake sai muka shiga a sabon gari Galadima Road muka je muka siyo abun to amma akwai wani injiniya wanda yace zai hada mana mota yanda za mu dinga hawa a kofin ruwa yake dan brigade ne sunansa Ubajanwe din nan shi ya fara hada mana mota yace mu je mu ya samu wani abun birkin irin babban babur din wanda ke ce masa bike yana da wani adolic a jiki to in ka kama shi kamar ka kama kulocin babur a lokacin sai ya daura mana shi a jikin giyan motar in ka kama shi kamar ka kama totar din babur na hannu idan ka matsa cable din ka danna giya ta gaba ta shiga ta baya ta shiga duka saka haka to shi wanda ya hada mana wannan sai muka ce to yayi daidai muka dinga yawo da ita motar a ƙarshe
motar
ta Abdulwahab daban wannan kuma muka saki hada wata daban wata Isuzu muka sai wata Isuzu muka sai Isuzun ko naira 3,500 ne muka sai Isuzun a 1984 zuwa 5 muka sai wannan Isuzun naira 3,500 muka hada ta a wannan alkanta gurogu suka dinga koyan mota a Kano
ba mu gama zancen Lagos ba fa duka da mu zancen wannan mota ta Isuzu zaman ku a Lagos din nan ka ga nan sai da kuka yi keke ɗaiɗai har zuwa shi da kowa ya samu sannan kuka tafi Lagos har kuka yi wajen shekara 5 dan tin ƙarshen gwamnatin Obasanjo da Murtala sai da aka timbuke gwamnatin shugaba Shagari Marigayi sannan muka dawo wai babura ne kuka yi a can tunda a can Lagos kuka fara yin babura
to shi ma a Lagos ina ganin babur hudu muka yi akwai Muhammadu Gumal yayi akwai Salisu Nazara tsohon sarkin Gurogu yayi akwai Abdullahi Bakwa yayi ni ma nayi daya nazo da shi Kano to mu huda a cikin mu shida muka hada baburan daga Lagos muka zo da su Kano
kenan mutum hudu daga cikin shida kowa ya samu babur kenan
kowa ya samu babur guda daya a cikin mu a can ma har muka hadawa wani dan Kano ana ce masa Muhammadu Danbini, akwai wani abokinmu a Sokoto ana ce masa Garba dan Zabarma, shi ma muka hada masa guda ɗaya daga Lagos ya tafi da shi Sokoto. Akwai wani Muhammadu Jammena, muka hada masa ɗaya daga Kano ya tafi da shi Chadi. To duk muka dinga hada irin waɗannan babura.
Mun yi babura fa wajen guda nawa kenan?
Mun yi babura ya kai wajen guda 10. Duk muka hada muka ga cewa shine ma mutane suke mamaki, ah kun ga gura guda babur.
To idan kuka yi kuka kera babur din nan kuka harhada shi, kun samo tile wall baro da waye da waye da sauran su kun harhada.
Eh.
Annawa kuke kashewa kuma nawa kuke sayarwa?
Ah, sau tari ba sai da shi muke ba. Mu da muke yin abu mu a lokacin mu muke fara kirkira muke yi
dan
mu
dan amfanin kanmu
saboda sai mun amfanar da kanmu jama'a sun ga muna hawa muna zagaye gari, sannan wasu za su zo su ce su ma suna son ai musu. To sai muka dinga daga wannan din sai ta kasance har muka fara hada mota.
To masu sauraro, kun da je da Aminu Ahmed Tudun Wadada abokansa suka kara samun ci gaba a sana'ar da suka runguma. Nan zamu dakatar da shirin na yau. Sai kuma a makon gobe zamu ji karshen wannan tantaunawa. Kafin wannan lokaci, a madadin abokan aiki musamman Mahmud Ibrahim Kwari, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, assalamu alaikum.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba
masu saurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata 14 ga watan Mayu, Liya Sharibu ta cika shekaru 16 da haihuwa, a ranar kuma da ta cika kwanaki 449 a hannun kungiyar Boko Haram da take ci gaba da tsare ta, bayan sakin sauran ɗaliban makarantar sakandaren Dabti 104 daga cikin 110 da ta sace ranar 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 karfe 5:30 na yamma. To tun daga wannan lokacin, kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ciki da wajen Najeriya suke ta addu'o'i tare da kira ga hukumomin Najeriya su ɗauki duk matakan da suka kamata a ceto ta. Kamar yadda aka yi bara lokacin da ta cika shekaru 15 a hannun kungiyar, a bana ma an yi tarukan addu'o'i da kuma ƙara jan hankalin duniya kan buƙatar gaggauta ceto Liya. A cikin jawabin da ya gabata a jami'ar Georgetown da ke Washington DC a nan Amurka, fitaccen marubucin nan da ya samu lambar yabo ta Nobel, Wole Soyinka, ya yaba karfin halin Liya. Profesa Soyinka, wanda ya rubuta wani maudu'i na musamman domin karama Liya, ya bayyana cewa duk lokacin da ya koma yana karantawa sai hawaye domin bakin cikin halin da take ciki. To na samu zantawa da iyayen Liya ranar da ake bukin tunawa da haihuwarta. Ga abin da mahaifinta Nathan Sharibu ke cewa.
Mun ji daga wurin gwamnati a ƙarshe tun bara a watan 10 da shi shugaban kasa ya kira matana, ya yi mata alkawali akan gwamnatinsa zai iya ƙoƙarinsa a sako yarinya. Sannan kuma ya turo ministocinsa guda 3 zuwa gidana akan su yi mana jaje kuma su ba mu tabbaci akan gwamnatin su suna iya kokarin su yarinya nan za ta fito. Amma tun daga ranar har yanzu ba mu sake jin komai daga wurin su ba.
Hukuma ba ta sake tuntuba ku game da wannan lamari ba, kuma ku kuma sake jin duriyar Italiya ba tun bayan wancan faifan bidiyon da kuma muryar ta da aka fitar da ita baran?
Babu, ba mu sake jin duriyanta ba.
To banda gwamnati, akwai kuma waɗansu da suke tuntuɓa ku dangane da wannan lamari domin kasancewan kwanakin baya kakakin shugaban ƙasa ya bayyana cewan akwai ƙoƙarin da ake na cetutan da ba sai an bayyana ma duniya ba.
Babu, ba wanda ke tuntuɓan illa masu addinai daban-daban ne suke ziyartar mu, suna mana jaje kuma suna iya kokarin su kai da kawowa da ku yan jarida kuna iya kokarin ku ba wanda ya sake tuntuban.
To yau ranar da muke wannan hira da kai, yarka take cika shekaru 16 bayan ya shafe sama da kwanaki 400 hannun kungiyar Boko Haram din nan. Wani sako kake da shi ga Iliya inda tana jin ka da kuma gwamnatin tarayya?
Ina kira ga gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa, musamman a yanayin watan Ramadan da ake ciki wannan a yanzu. Ina roƙonsa ya amfani da wannan dama na watan alfarma ya yi cika mana alkawarin da ya yi akan dawowar yarinyar nan. Kuma ina gode ma ku yan jaridu da kuma addinai daban-daban akan duk irin kokarin da suke yi akan wannan al'amarin da ya same mu. Ba ni da abin da zan faɗa maku sai dai Ubangiji Allah ya saka ma kowa.
Italiya lokacin da aka naɗi muryar ta nan da aka yayata shekarar da ta wuce din nan, a cikin bayaninta tana bayyana damuwa akan damuwarku. Wani sako kake da ita shi ga Liya kadara za ta ji wannan hira da muka yi da ita kai?
Dama ta roka akan yanayin da muna ciki don ta san cewa a rashin ta muna cikin yanayi mai wuya. So dole ne muna cikin yanayi mai wuya, amma duk yanayin da muna ciki nata ya fi namu. So ba abinda za mu yi ce sai dai Ubangiji Allah ya yi ikonsa ya dawo mana da ita a cikin koshin lafiya.
To kana da wani sako gare ta inda a ce za ta ji wannan hira, akwai wani sako da kake so ka idar gare ta?
Ina gaishe ta dai, ina mata jaje da yanayin da ta samu kanta a ciki da kuma sako na musamman ma waɗanda suke rike da ita in dai suna ji na. Rokansu muke yi. Musamman kamar yadda na faɗa da farko a watan Ramadan na yanzu, su yi la'akari su taimaka su sako wannan yarinyar nan.
A nata bayanin, Madam Rebecca Sharibu mahaifiyar Liya ta ce tana muhariya da Liya da jajircewarta.
Last year ma ta cika shekara 15 a can, yanzu ma ta sake cika shekara 16 a can. Gaskiya muna cikin bakin ciki sosai. Kuma muna roƙon gwamnati kamar yadda suka yi mana alƙawari su gaggauta su cika mana alƙawari kamar yadda ya faɗa. Kuma muna godewa mutane masu yin addu'o'i dukka duniya gaba ɗaya, muna musu godiya gaskiya. Allah ya saka ma kowa da alherinsa.
To mun yi hira da mai gidanki yake bayyana cewa tun lokacin da shugaban kasa ya aika da ministocin nan suka je suka gada da ku, tun wancan lokacin ba ku sake ji daga gare su ba, ko ta waya ko ta wace hanya ba ku sake ji, ba su sake tuntuɓa ku ba?
Ba mu sake jin su. Dama kafin ya turo ministocin, dama mu yayi mu yi magana a waya da shi, sai ya ce mana ya mu yi haƙuri yana kokari. Abin ne ba abin da za a faɗa ma duniya gaba ɗaya ba, amma suna kokari. To daga baya kuma sai ya sake tura ministoci guda uku nan, suka zo suka yi inkuraji namu kuma suka ce a yi haƙuri suna kokari, in Allah ya yarda ba da daɗewa ba Liya za ta fita. To daga bayan kuma ba mu sake jin komai a bayan ba.
To akwai waɗanda suke bayanin cewa ko da a ce tuntuɓar ku kawai ake yi ku iku tsakaninku da gwamnati kawai ba tare da an yayata ba, kira da zai taimaka ku san cewa ana yin wani abu a maimakon yin shiru, ko kuna da irin wannan tunanin? Ko kuma tunda an yi muku bayanin cewa ana kokari ba su a yayata ma duniya, kun gamsu da haka?
To mu me za mu ce a yanda za mu faɗa? A yanzu abin da yake zuciyarsu ba za mu yi mu sani ba, mu abin da suka gaya mana shi za mu yi amfani da shi.
To kadara Liya tana sauraron wannan hira da muke da ke, wani sako kike da shi gare ta?
Sako dai shine muna mata addu'a dare da rana, muna mata addu'a kuma abinda ta yi mun jinjina mata gaskiya. So ta yi kokari, ta yi abinda ko mu ma ba mai yiwa ba za mu iya ba. So muna mata addu'a a kula yami domin ta samu a sake ta ta dawo a cikin koshin lafiya.
A matsayin ki na uwa, kina da bakin cikin shawarar da ta yanke ta gwammace ta zauna da ta yi abin da kungiyar Boko Haram dinnan suka buƙaci ta yi ta dawo gida?
Ba bakin ciki da abin da ta yi, bana bakin ciki ko kadan da abin da kai domin ta yi abu na daidai tunda madabuda musanci abin na ta ba ta yi daidai in Allah ya yarda kamar yanda ba da yashe shi ba in Allah ya yarda watan wata rana ita ma ba za a yashe ta ba tunda ba ta yi deny nashi ba don haka mu ma muna sa tsammani kamar yanda ba ta yashe shi ba haka shi ma ba zai yashe ta ba watan wata rana za mu ganta in Allah ya yarda muna kira ga gwamnati har yanzu tunda mu dai ba za mu rufe bakin mu ba har yanzu muna kira ga gwamnati kamar yanda suka yi mana alƙawari kamar yanda muka san suna kokari su kara kokari akan kokarin da suke yi su ga cewa wannan yarinya an fitar da ita
banda ayyukan da aka gudanar a birane da dama na Najeriya da suka hada da birnin tarayya Abuja Lagos da kuma Jos na tunawa da haihuwar Liya Sharibu an kuma yi tarukan gangami da addu'o'i a waɗansu ƙasashen duniya da suka hada da gangamin da aka yi a kofar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin London.
Even comfort like only you can bring comfort, Lord. We cry out for help, Lord. We cry out for justice, Lord. Help, Lord.
We thank you for strength and courage for Lia, wherever she is. Thank you for holding her in your love, even in this over 2 years.
To Allah ji roƙon bayinsa ya kuma sada Lia da danginta rai da lafiya cikin alherinsa. Nan kuma za mu da sa'aya a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malam Sidi da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba yi.
To madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya.
Annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja kada da Italiya in yi dan fauka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan ga cikin Lagos kuma ga Badshu ga Lena shi ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su du dan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan dolanan da ne jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa taliya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan dai ayan talakawa an kai watan wata ran in kun tuna domin su za su rike ƙasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata. Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris ga ambasada, America akwai ambasada, Arashi akwai ambasada, Italy ga ambasada, Mexico akwai ambasada, Holland akwai ambasada, German ga ambasada a aikin talakawa sun kuta idan su kulla zumunci mu da su.